sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 13 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Jami'an kasar Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Russia sun kai hari da jirage marasa matuka da Iran ta kera a yankin babban birnin kasar. Gwamnatin Biden da 'yan majalisar dokokin Amurka na matsa lamba domin ganin cewa daɗaɗɗiyar kawarta Saudi Arabia ta gane kuskurenta saboda amincewa da ta yi ta rage yawan man da take haƙowa. Taiwan ta ɗage duk takunkumin COVID-19 na shiga ƙasar a yau Alhamis, wanda ya baiwa masu yawon buɗe ido damar shiga tsibirin mai cin gashin kai bayan fiye da shekaru 2.5 na kula da iyakoki.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan jama'a na ci gaba da barin matsugunansu a wasu yankunan jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya saboda iftila'in ambaliyar ruwa a baya-bayan nan. Bayan haka za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wata gamayyar ƙungiyar matasa 'yan sa kai ta gargaɗi al'ummomin ƙasashen Afirka da su guji fadawa tarkon ƙasar Rasha akan abin da ta kira farfagandar yin hamayya da ƙasashen yammaci da ke hulɗa da ƙasashen nahiyar ta Afirka, duba da wasu abubuwa da suka faru a yankin a baya-bayan nan.
Kwanan baya wasu ƴan warahula na a ƙasar nan cikin wani jerin gwanu suna daga wai tuta ƙasar Rasha. To menene abun da kasawa ɗan warahula ya nace ya ce ai aiki da Rasha, kuma bayan shi ɗan warahula yana kokowar demokradiyya da kare haƙƙin ɗan adam?
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya da karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an kasar Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Russia sun kai hari da jirage marasa matuka da Iran ta kera a yankin babban birnin kasar, yayin da sojojin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Russia sun kai hari a matsugunai 40 a duk faɗin kasar jiya Laraba. Mataimakin shugaban ofishin shugaban kasar Ukraine Kirilo Tomishenko ya ce jirage marasa matuka sun kai hari kan muhimman wuraren ababen more rayuwa a kusa da Kyiv. Jami'an sun bayyana jiragen marasa matuka da ake kira da kamikaze, waɗanda ke ɗauke da bama-bamai da kuma suke faɗawa inda aka auna. Magajin garin Mikhailov Alexandra Shankovich shi ma ya bayar da rahoton ɓarin wuta a daren jiya a birnin kudancin Ukraine, wanda ya lalata wani bene mai hawa biyar. Hare-haren ta sama sun zo ne a daidai lokacin da abokanan huɗar Ukraine suka yi ƙoƙarin samar da ƙarin makaman kariya na sararin samaniya na ƙasar. Gwamnatin Biden da 'yan majalisar dokokin Amurka na matsa lamba domin ganin cewa daɗaɗɗiyar kawarta Saudi Arabia ta gane kuskurenta saboda amincewa da ta yi ta rage yawan man da take haƙowa. Kungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ko OPEC, wadda ta haɗa da Saudiya, ta sanar da rage yawan man da take haƙowa da ganga miliyan 2 a rana a makon da ya gabata, duk da ƙin amincewar da Amurka ta yi. Ministan harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhan ya ce an yanke wannan shawara ne bisa la'akari da tattalin arziki. Wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar na kira da a kawo ƙarshen sayar da makamai ga ƙasar Saudiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna jiya Laraba cewa a shirye yake duba wannan shawara lokacin da majalisar dokokin ƙasar ta dawo daga hutu a wata mai zuwa. Za mu mayar da martani ga Saudi Arabia, kuma muna kan tuntuɓa kafin majalisa ta dawo. Lallai za mu ɗauki mataki, Biden ya faɗa wa manema labarai.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ɗaruruwan mutane na ci gaba da tserewa daga yankin Ohaji Egbema a jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya sakamakon barazanar ambaliyar ruwa, inda a baya-bayan nan ambaliyar ta lalata gonaki da yawa da kuma gidaje fiye da 1,000 a yankin. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ambaliyar ruwan dai ta shafi wasu garuruwa 15 ne da ke bangaren Abace ke na karamar hukumar. Wani al'amarin da ke wakana bayan wata fashewar da ta lakume rayukan mutum 100 a yankin kimanin wata 6 da suka gabata. Mr. Morris Obunna, wani ɗan asalin karamar hukumar Ohaji Ebema, inda barazanar ambaliyar ruwan ke ci gaba da raba mutane da gidajensu, ya yi tsokaci kan halin da ake ciki.
Those affected communities are no longer living in their domain. Are taking shelter in some areas.
Yace waɗanda suke wuraren da lamarin ya shafa sun bar wurarensu sun nemi mafaka a wasu wurare inda wasu mutane ke taimaka musu. Naji cewa hukumomi sun ce za su kawo mana dauki, amma har yanzu bamu ga wani dauki ba. Wasu sun rasa dukiyoyi kuma yanzu suna rayuwa ne daga wasu abubuwan da mutane suke ba su. Ko da yake shugaban sashen gudanarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA, Mr. Ifani Nnaji ya ce suna ƙara zurfafa tunani wajen shawo kan matsalar. Hukumar dai tana ɗaukar mataki don tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa. Yace hukumar ta amince da bada wasu kayan tallafi don rage tasirin ambaliyar ruwan akan waɗanda ta shafa. Al'amarin ya raba mutane da dama da muhallansu. Abinda ake bukata shine samar musu kayan abinci kamar su shinkafa, wake, garin kwaki da kuma wasu sinadaran da na iya rage tsananin abin da ya faru. Mr. Ifani Nnaji ya ƙara da cewa hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta ƙuduri aniyar ci gaba da yin nazari kan yadda za a dakile ambaliyar ruwa a faɗin Najeriya. Ya kuma ce gwamnatin tarayya ta buƙaci hukumar ta kiyasta gonaki da amfanin gona da kuma tasirin ambaliyar ruwan akan manoman yankin, ta kuma fitar da jerin mutanen da al'amarin ya shafa don tallafa musu wajen maido da abin da suka rasa sakamakon ambaliyar ruwan. Yanzu bayanai na cewa kimanin mutum 3,000 ne sun riga sun fice daga yankin, yayin da ana nan ana jira ga wace sahihiyar rawa hukumomi za su taka wajen gaggauta kawo wa al'ummomin da wannan al'amari ya shafa ɗauki mai ɗorewa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
Madalla a gaida Alfonso Okorigwe. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Taiwan ta dage duk takunkumin COVID-19 na shiga ƙasar a yau Alhamis, wanda ya baiwa masu yawon bude ido damar shiga tsibirin mai cin gashin kai bayan fiye da shekaru 2.5 na kula da iyakoki. Yankin Hong Kong da Taiwan tare da babban yankin ƙasar Sin sun buƙaci galibin baƙi su killace kansu na tsawon lokaci da aka kayyade lokacin annoba, yayin da yawancin ƙasashe suka sake buɗe iyakokinsu ga masu yawon buɗe ido. Yanzu masu ziyara ba sa buƙatar killacewa yayin shiga ko yin gwajin cutar, maimakon haka za a buƙaci su kula da lafiyarsu na tsawon mako guda bayan isowa, sannan su samu sakamakon gwajin da ya nuna ba sa ɗauke da cutar kwana ɗaya bayan da suka isa. Idan mutane suna son fita waje a ranakun mako da ake sa ido, suna buƙatar gwaji da ya nuna ba sa ɗauke da cutar daga ranar ko kuma kwana ɗaya kafin ranar. Yanzu babu wani sharadi da aka gindaya wa waɗanda ba 'yan asalin ƙasar Taiwan ba ne da aka yarda su shiga ƙasar. An ba da sanarwar gargaɗin ambaliyar ruwa, inda aka kwace ɗaruruwan gidaje, wasu dubbai kuma ba su da wutar lantarki. Sannan wani mutum ya ɓata yayin da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a kudu maso gabashin Australia a yau Alhamis. Koguna a faɗin jihohin da suka fi yawan jama'a a Australia, New South Wales da Victoria da kuma jihar Tasmania ta tsibirin suna cikin haɗari, tare da magudanar ruwa da ruwan sama ya cika na tsawon watanni sama da matsakaicin ruwan sama.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, wata gamayyar kungiyar matasa 'yan sa kai ta gargaɗi al'ummomin ƙasashen Afirka, musamman matasa, da su yi taka tsantsan don kaucewa fadawa tarkon ƙasar Rasha. Lura da abin da suka kira farfagandar da shugaba Putin da makarabansa suka kaddamar a matsayin wata dabarar hamayya da ƙasashen yammaci masu daɗaɗɗiyar hulɗar ƙuddu-ƙud da ƙasashen nahiyar ta Afirka. Wakilin muryar Amurka Asilamu Muni Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Tun a ranakun farkon yakin da ta kaddamar a Ukraine, ƙasar Rasha ta shiga yunkurin ƙarfafa hulɗa da ƙasashen Afirka da nufin wanke kanta daga zargin keta dokokin ƙasa da ƙasa, kuma hakan na faruwa a wani lokacin da aka jima ana kace na ce game da matakin girke dakarun kamfanin Wagner a Mali da sunan yaƙi da ta'addanci, inda yau sama da shekara guda har yanzu matsalolin tsaro na ƙara ta'azzara a ƙasar. A sanarwar da suka fitar, matasan gamayyar Jean Engagé pour le Niger na cewa abubuwan da ke wakana a halin yanzu alamomi ne da ke fayyace ainihin abin da ke tafa da Rasha a yankin Sahel. Buba Idrisa shine jagoran wannan tafiya.
Rasha abunda take so ta yi yanzu, tana so ta doka arzikinmu abunda mutane suka yi da. Akwai abubuwa da yawa take min nema a kasashenmu. Projet wanda mutane da yawa suka kawo, les Américains, les Français, les autres pays, kun goyi abubuwan da suke yi kasashenmu. Suna aikin kigama. Kun taba gani projet kin risi? Kun taba gani cikin duniya an yi wani matsala da aka gani risi ta kawo taimakata? Mutane wanda ba su gane ba su suna bin su.
Wani abin lura a yau, an kai matsayin da gwamnatin rikon kwaryar kasar Mali ke ɗaukar kanta a matsayin yar gatar shugaba Putin, yayin da a dai bangare Kanal Asimi Goita da mataimakansa suka shiga raba gari da kasashen yammaci irin su Faransa, da suke zargi da gwada ɗabi'u irin na mulkin mallaka. Sannan abubuwan da suka wakana a washegarin juyin mulkin Burkina Faso na ranar 30 ga watan Satumba, kwakwarar hujja ce da ke nunin Rasha na neman haddasa hatsaniya a kasashen Afirka, inji gamayyar Jean Engagé pour le Niger.
Burkina sojoji suna rike da dutar Rasha, suna ta abun sasai malir kumiya ne. Musan ciwon kasanmu, musan abun da muke so cikin duniya. Kowa ya san Rasha babu ainihin da Adam, babu demokrasi cikin shi. Donc yaya za mu kawo su zo su sitai mu kemu mu yi mulkin kasanmu a lorke, ko cikin kasansu ba su yi irin aikin wannan?
Da yake tofa albarkacin bakinsa a game da matsayin gamayyar tajen, shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Alhaji Nasir Saidu ya ce matasan sun yi dogon tsinkayen da ya kamata a dauke shi da muhimmanci.
Kwanan baya wasu ƴan warahula na a ƙasar nan cikin wani jerin gwanu, su ma mutane suna daga wai tuta ƙasar Rasha. Rasha babu demokradiya. Rasha babu kare haƙƙin ɗan adam ko guda. To menene abun da ka sawa ɗan warahula ya nace ya ce ai aiki da Rasha? Kuma bayan shi ɗan warahula yana kokowar demokradiya da kare haƙƙin ɗan adam. Kaga abu ne na yawo da hankalin ƴan Afirka. Tunda duk waɗanda ka wannan gwagwarmaya ta bayan goyon Rasha ba banza na suka yin ta ba, akwai zare a cikin nadi.
Gamayyar Jean Engagé pour le Niger ta kuduri aniyar ci gaba da jan hankulan al'ummomin Afirka akan maganar hada kai a dukkan wani batun da ya taso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Asilamu Muni Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan daji ko kuma sankaran mama, wanda ake kira da breast cancer a Turanci. Ba Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara a matsayin watan wayar da kan jama'a game da cutar daji ko kuma sankaran mama. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace yi magana akan sankaran mama don a ƙara wayar da kan jama'a da kuma faɗakar da jama'a game da cutar don ɗaukar matakan kariya musamman ma a wannan wata da muke ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararriya a wannan fannin inda za ta yi mana cikakken bayani game da cutar.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Hannatu Ayuba Usman, ni likitan gefen fannin kansa ne, mummuna maganin kansa ta gefen magani chemotherapy da kuma gefen gashi radiotherapy.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan dajin mama, wato breast cancer.
Ciwon dajin mama ciwo ne da ya danganta da nonon mace. Ana samun shi yawanci a mata, amma maza ma ana iya samu shi. Wannan ciwon kansan mama yana iya faruwa ne a hankali, mace ba ta sani ba. Shi yasa ake son a dinga duba nono bayan haila, kamar da sati daya ki dinga duba nonon ki, kina wanka ruwan sabulu na kan jikinki kina dubawa. Yana iya zuwa ne gila mace ta ga kaman kullutu, ko kuma ta ga kumburi a hammata, ko kuma ta lura da fatan nonon ya canza, launin shi ya canza, ko ki ga jini ya tattaru kaman bawon lemu, ko kuma wani lokaci jini, ko wani lokaci ma ruwa, ko wani kalan wani launin ruwa na fitowa daga bakin nono, da kuma dai makamantansu. Fatan ne wani lokaci ga kaman dan kullu, ko wani kaikayi ma wani lokaci, ga wani lokaci kaikayin bakin mahaifa, bakin nono a rasa ganewa. To shi yasa ake son idan mace ta lura cewa akwai canjin launi haka, ta tuntubi likita.
Shin akwai wani abu da aka tabbatar da cewa shine yake haifar da dajin mama?
Shi abubuwan da ke haifar da dajin mama suna danganta daban-daban. Akwai wanda a cikin jinin mutum ne, ana kiran shi genetics. Wannan ba yadda za mu iya nuna cewa lallai wannan ne ya jawo, a'a. Don suke ga wani lokaci akwai a zuri'a. Uwa tana da shi, ya tana da shi, ko kaka uwa tana da shi, da makamantansu. Amma kuma akwai wasu ana kiransu non-modifiable risk factors, wasu abubuwan da idan mutum yana da shi yana iya tura mutum ga samun ciwon nono, kansan nono.
Kamar me da ne?
Kamar an lura daga bincike na fasaha da kimiyya, an lura wasu masu kiba da yawa, da kuma wasu magungunan da wasu aka karba kaman hormonal medication, da kuma wasu kuma har da rashin motsa jiki da makamantansu. Amma dai shi wannan na gado yana da yawa sosai, amma kuma gaskiya har yanzu akwai bincike da ake yi akan shi, ana ƙara kayyadawa, ana ƙara bubbudawa a gane ainihin tushen cututtukan nan. Kuma daga wannan binciken ana ganewa yanzu da magungunan da ake amfani da shi. Shi yasa yanzu magance kansan nono ba kaman da bane, abubuwa sun canza. Kuma ya kamata mutane duk su sani cewa yanzu akwai magungunan da mace ma dinga sha kaman tablet, ba sai ma kemon nan ba. Akwai kuma magungunan da wasu kuma akwai kuma wanda za a daba da allura, akwai wanda kuma fanni dai daban-daban. Wani fa wani lokaci fa idan mace ta zo ma da wuri, kila abin da ya kamata a yi mata dan magani ne na kemo, da kuma aiki a dan cire fannin ma nonon, ba ma yanzu ma sai an cire duka ba. Akwai bincike na fasaha da kimiyya da aka gano cewa ba ma kodi wuce ake aikin nan ba, amma idan bai yi nisa ba. Dan yayi nisa gaskiya za a yi kemo a fara, sai kuma an dan hada da aiki da kuma gashi.
Cutar dajin mama kaman cuta ce da ake iya gado. Idan har mace ta gane cewa yayarta ko mamanta ko wani nata a dangi yana da wannan cuta, wace hanya za ta bi domin ta kare kanta daga cin karo da wannan cutar, ko kuma koda ya zo abin ba zai yi tsanani ba?
Shi yasa yanzu irin masu ana kokarin faɗakar da jama'a cewa mata su dinga zuwa ana screening tests. Kuma idan an samu damuwa a yi magance shi da wuri. Kuma akwai test inda kuma ake yi gwaje-gwajen da ake yi, ana kiransu BRCA mutation test. Bincike iri-iri da ake ganewa mace in ta gane tana da wannan, za ta iya samun irin wannan damuwan, sai a magance shi. Wani lokaci ma a ɗan yi aiki, wani lokaci kuma a bata magunguna tana sha, ana kuma follow up, ana dubawa. Amma yanzu ciwon kansan mama bai kamata a ce mace tana da ciwon kansa ba ta dinga jin tsoron zuwa asibiti, saboda yawancin damuwan kenan ana tsoron kada a zo a yanka mama na sai su dinga tsoro ba su tafi asibiti da wuri ba sai ciwo yayi nisa to yanzu akwai fannoni da hanyoyi iri-iri kai hata na urorin gashi yanzu daban-daban iri-iri hata shi aikin nonon ma yanzu ana ganewa in dai mace ta zo da wuri an samu an yi mata akwai ayyukan da ake yi ba sai an cire duka nonon ba ma yanzu
daga wace shekara ne ma aka fi samun wannan cuta
an fi samun shi ne daga wanda suka yi da shekaru sosai kaman 40 50 60 amma yanzu ana ƙara gani kuma a matan da basu kai haka ba shi yasa ake son a dinga dubawa da wuri ana magance shi da wuri
su ma mazan suna iya gadan wannan cuta ko kuma suna su zuwa kawai yake
eh ana samun ciwon mama kansan nonon mama a maza daya bisa 100 yake bai da yawa amma ana iya samu ki ga namiji ya zo wani lokaci da dan kumburi a nono an taba cirewa ko kuma bai gane ba dai haka yana yawo da shi haka har abu yayi nisa to amma da yake su maza ba su da nono sosai ana yawan ta ganewa da wuri ana yawancin ganewa da wuri ba kaman na mace ba
to likita yaya ma ake jinyan wannan cutan dajin mama misali idan mace ta gane tana da wannan cutar yaya ya kamata ta kula da kanta sa'annan yaya ya kamata a kula da ita
shi ciwon dajin mama yanzu akwai yadda ake ma ƙara nuna mana ana ƙara gyara jinyan shi saboda yanzu akwai test kinga abun ce sa na ga miki irin taro haka da muke yi ana ƙara fadakar da mu saboda daga test din nan da ake gwaje-gwajen nan da ake daga tsokan wannan kansan za a gane wani magani ya kamata na mace ta yi amfani da shi wani lokaci ma targeted treatment za a fara wani lokaci kuma sai an fara dan an taba chemo sai a je a yi immunotherapy targeted treatment a yi gashi wani lokaci ma hormonal treatment din nan ma ya wadatar amma sai an duba daga wannan sakamakon wannan binciken shi yasa yanzu ba a son a cire abu a nono a jikin mutum a zubar duk abun da aka cire akai asibiti a gwada a duba a tabbatar saboda da yawan lokaci zaka ji mace ta yi taba kullutu an cire an zubar da yawa masu zuwa daga karkara ana samun karkara muna samun wannan kalubalen sai a ce ai an taba cire abu ba shekara daya an zubar an taba cirewa na biyu kinga haka bai kamata ba to kuma shi magance maganin kansan mama yanzu muna hadawa hadda ma duba lafiyan haihuwan mace nan gaba saboda ana kiran wannan fannin oncofertility yanzu akwai magungunan da ake cewa a dinga ba mace haka dake wannan ciwon don a taimaka kwayayenta kada chemotherapy ya bata kada chemotherapy ya kashe kwayayen don bayan ta gama management ɗinta sai a duba wani irin dabaru ne za a yi na kimiyya da fasaha za ta iya samun ƴaƴa na kanta domin wannan babban kalubale ne mata da yawa ba su san zuwa magance ciwon kansa saboda suna tsoron an ce kemo idan kai zaka dena ganin haila da sauransu
to yanzu za a iya cewa kenan kimiyya da fasaha ta kawo mu lokacin da za a iya yin dajin mama a warke har mace ta haihu ta shayar da dan kenan
haƙo da izinin Allah Allah ya kawo wannan kuma har yanzu ana kan bincike kuma mu ma a nan Najeriya ana ta ƙara bincike kuma muna ƙara fadakarwa muna ƙara kuma kira ga masu kawo bincike cewa su zo su dinga bincike saboda mu ma mu gane abun da ke wa mutanen mu aiki sosai saboda yawanci magungunan da muke amfani da su kinga an yi bincike ne a cikin baturai masu farin fata saboda haka yanzu duk wannan dabarun da binciken fasaha da kimiyya da ake yi muna ƙara fadakarwa muna ƙara kira ga a kawo mana research a kawo mana grants a kawo mana bincike mutanen mu ƙara gane kan irin ciwon dajin da muke da ke damin mu kuma mu a gane wane magani ne yafi kyau ma mutanen mu
to idan aka duba cutar daji tana da yawa wacce aka fi samu ma a nan Najeriya
ya danganta da yadda kika lura da kuma inda kika duba kaman kin ga duka idan an duba duka Najeriya za a ce cutar dajin mama amma idan aka koma can wuraren mutanen mu can karkara can arewa za ka ga ciwon bakin mahaifa da dajin nono suna kusa har shi ma na bakin mahaifa yana fi
to likita daga ƙarshe gaba daya wacce shawara zaki ba wa mutanen mu ko musamman ma mata game da ciwon dajin nan na cewa ai gaggawar zuwa asibiti fa dan cutar nan in tai tsanani kuma abun baya kyau
ina ƙara kira ga ƴan uwa uwayen mu kakannin mu kannan mu ƴaƴan mu duka da ƴan uwa da abokan arziki mata dan Allah duk in dai akwai damuwa ai saurin zuwa asibiti a duba kuma idan ana buƙatan ai biopsy ko test ayi da wuri kuma ka tabbata ka je asibitin da ke da wayannan na'urorin da za a yi. Ba a yi aiki a cire abu a nono a zubar ba. A tabbatar an yi testing, an kayyada, an tabbatar in shi in ne kuma a tura ki kuma asibitin da ya kamata akwai oncologist. Akwai likitan daji shi wato oncologist da zai duba da sauran likitoci saboda fa hallaruwa ya kamata a yi fa likitoci daban-daban ta fanni daban-daban ana kiran sa multidisciplinary management a duba saboda yanzu ba maganin ci kansa kawai ake ba ana so a magance ciwon da ke damin baiwar Allah nan saboda haka zamu duba daga irin ciwon da ke damin ta shekarunta ta taba haihuwa ne menene kuma tana bukatan haihuwa nan gaba kin ga duk wannan za a duba in aiki za a yi mata wani aiki zai fi mata in gashi ne wani gashi zai fi mata yanzu fa ana personalized medicine ne muna so mu canza yanayin duba kansan da ake a Nigeria.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likitan da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Hannatu sai kuma abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hawwa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulayanki. Kuka ce Allah ya kawo mana saukin tsadar rayuwa da al'ummar ƙasar mu Najeriya ke ciki amin. Sai kuma sakon Safiyanu mai cewa muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta samar wa matasan ƙasar mu aikin yi ta rike lambar yabanta domin mu rashin aikin yi ne dame mu ba lambar yabo ba. Ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Kuka ce Allah ya sa kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya gabatar ba zai makale ba kamar yadda sauran kasafin kuɗin da ya gabatar shekarun baya suka makale. Domin mu talakawan Najeriya a rubuce muke ganin kasafin kuɗi ba a aikace ba. Sai ra'ayin Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga. Kuko cewa kuke cin zarafi ko ta hanyar fyaɗe ko ta hanyar duka da mata ke fuskanta a gidajen aurensu. Ko 'yan mata da suke layi ko ɗalibai da ke makarantun boko muna addu'a Allah ya kawo masu mafita amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Safiyanu Gumel Zangon Daura. Kace rufe kamfanin siminti mallakan Alhaji Aliko Dangote da gwamnatin jihar Kogi ta yi hakan koma baya ne ga arewacin Najeriya da Najeriya baki ɗaya. Da fatan sarakuna da dattawan arewa za su kawo ƙarshen wannan takaddama da ke tsakanin Alhaji Aliko Dangote da gwamnatin jihar Kogi. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa.
Madalla yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa yau Alhamis cewa sojojin Rasha sun kayar da jirage marasa matuka da Iran ta kera a yankin babban birnin ƙasar. Yayin da sojojin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Rasha sun kai hari a matsugunai 40 a duk faɗin ƙasar jiya Laraba. Mataimakin shugaban ofishin shugaban ƙasar Ukraine Kirilo Tomishenko ya ce jirage marasa matuka sun kai hari kan muhimman wuraren ababen more rayuwa a kusa da Kyiv. Jami'an sun bayyana jiragen marasa matuka da ake kira da kamikaze waɗanda ke ɗauke da bama-bamai da kuma suke faɗawa inda aka auna. Gwamnatin Biden da ya amsa dokokin Amurka na matsa lamba domin ganin cewa da ɗaiɗaiyar ƙawarta Saudi Arabia ta gane kuskurenta saboda amincewa da ta yi ta rage yawan man da take haƙowa. Kungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ko OPEC wadda ta haɗa da Saudiya ta sanar da rage yawan man da take haƙowa ta ganga miliyan 2 a rana a makon da ya gabata duk da kin amincewar da Amurka ta yi.
To masu sauraro anan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin.
A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wanda ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.